الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما كان شيء لم بتنوني يسوي كل ما سجيه ما ما سجوه فيه مين نسر فائدوزي دمكي بينا ديكي 40 دقيقة مني 40 دقيقة لا مساشنا 40 دقيقة نعم بلسكين فائدوزي دا الحيري نا أنبتا الله سبحانه وتعالى يسي الذكر شجرة تثمر المعارف في ذكر الله كمن وتبشي أسي ودى إن إتا تنتصني علمومي تسنن الله بفائدو جيد الله ذي بوئي ومتن أزوتيا سبو دكال أنبتا الله idan dai mutun ya zama mai ambaton Allah ne to Allah zai bude zuciyar sa ya kara masa fahimta da san ilmomin da wanda baya ambaton Allah ba zai same su shine ma'anar wannan shajaratun tusmiru al-ma'arifa wal ahwal allati shammara ilayha as-salikun kuma halaye na kusancin ubangiji wanda suka shiga hanyar neman tsarkake zukatansu sukan same su kuma suka zage dantsan su domin su samu shine shammara mana da halaye da ilmomi waɗanda bayin Allah masu shiga hanyar tsarkake zuciya suke samu ta hanyar wannan ambaton Allah naka duk wanda yake ambaton Allah Allah subhanahu wataala zai ƙara masa ilimi ya ƙara masa musamman kuma sanin Allah da zai taimaka masa wajen samun kusanci zuwa gare shi da irin halaye da matakai na bayin Allah na ƙwarai da waliyan Allah salihai da suke samu. Wani 42 az-zakiru qaribun min Allah shi mai ambaton Allah to yana kusa da Allah wallahu ma'ahu Allah kuma yana tare da shi. In aka ce Allah yana tare da mutum mun sani ma'iyar Allah ta kasu kashi biyu da za ka ji a Qur'ani Allah maɗauki ya ce Allah yana tare da wasu jama'a a ambata Allah kuma ya ce yana tare da bayinsa ko halitta baki ɗaya to kasancewar an ce yana tare da halittarsa baki ɗaya ana nufin da iliminsa da ganinsa da jinsa. In kuma aka ce yana tare da wasu mutane masu wani aiki na musamman kamar a ce Allahumma al-muhsinin ma'ana Allah yana tare da masu kyautatawa abin nufi yana taimaka musu yana san su yana kuma kusantar da su zuwa gare shi yana kiyaye su yana tsare su shine ma'anar ma'iyya din Allah. Haka akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khassa duk masu ambaton Allah Allah yana tare da su to yace wa hadhihi al-ma'iyya ma'iyya khassatun bil qurbi yake bantacciyar ma'iyya ce ma'anarta kusanci wal mahabba da taimako wan nusra da kuma wato da so da soyayya daga Allah da kuma taimako da agazawa da kulawa da dai tsarewa da sauransu. Abun 43 adh-dhikru ya'dilu itqar riqabi shi ambaton Allah yana daidai da ƴanta bayi. Wannan akwai hadisi mun karanta a cikin muqaddimar ismul muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai bana gaya muku wani abu wanda ya fi muku jihadi da ya fi muku kuma ƴanta bayi shine yace zikrullah kuma kuma ta mun karanta wa nafaqatil amwali kuma ambaton Allah sama yake da taimakawa mutane da dukiya, taimakawa mutane da dukiya da ci da dukiya domin amfanin al'umma da gida da sauransu. Ambaton Allah sama yake da shi wajen kusantar da bawa zuwa ga ubangijinsa. Walhamdu ala alkhayl fi sabilillah, kuma yafi mutum ya kai hari akan dawaki fi sabilillah, duk ambaton Allah yafi wannan. Wannan dai yana cikin wannan hadisi da muka karanta. Abu na 44, az-zikru ra'su shukri, shi ambaton Allah shine saman godiya. Duk wata godiya to bata kai ka rika ambaton Allah. Fama shakara Allah ta'ala, ko fama shakara Allah ta'ala man lam yadhkur, Allah baya godewa wanda baya ambatansa. To dan haka in mutum yana so ya samu godiya daga Allah, wannan godiyar ta bangaren Ubangiji ita ake nufi a nan. Ba godiyar da za ka yi wa Ubangiji akan ni'imominsa ba, a'a, ka yi aiki Allah ya gode maka. To babu godiyar da ta kai ambaton Allah, sakamakon ambaton Allah, kana ambaton Allah, Allah zai gode maka saboda me? Godiyarsa ita ce ya ambace ka. A sauran abubuwa in ka kusance shi ya baka sakamako, ko wannan sakamakon da zai baka ita ce wannan godiya. Amma in zancen ambaton Allah ne, to godiyar ita ce kai ma Allah ya ambace ka. Allah sa kun banci wannan bangaren. Allah sa mu dace, Allah sa mu cikin waɗanda Allah zai ambace su. Abu na 45, akramul khalqi ala Allah ta'ala min almuttaqin man la yazalu lisanuhu ratban bi dhikri, a cikin halittar Allah da masu tsoron Allah, to wanda yafi kowa daraja a wurin Ubangiji da ɗaukaka da matsayi shine wanda harshensa baya gushewa cikin ambaton Allah. Inda kana cikin ambaton Allah ko yaushe, daga ka gama wannan zikiri ka shiga wannan zikiri, bakinka baya kaikashewa ya bushe daga ambaton Allah, to lalle kana cikin waɗanda suka fi daraja a wurin Ubangiji. Gafalalle ko wanda baya ambaton Ubangiji, to shine fi kowa nisa da Ubangiji, wanda harshensa yakan kaikashe kuma zuciyarsa ma ta kaikashi. Abu na 46, fil qalbi qaswatun la yuzibuha illa dhikrullah, a cikin zuciyar mutum akwai wata kaikashewa da bushewa da zuciya take, babu abin da ke tafi da wannan bushewa ya narkar da ita sai ambaton Allah. Idan dai kana ambaton Allah, to Allah zai sa wannan kaikashewa ta narke, sai a samu danyantaka da kuma nutsuwa da kusanci zuwa ga Ubangiji a zuciyarka. Fa yanbaghi lil abdi an yudawiya qaswata qalbihi bi dhikrillahi ta'ala, dan haka ya kamata duk wanda Allah ya jarrabe shi da bushewar zuciya. Ya kake gane zuciyarka akwai bushewa? Hanyar da zaka gane cewa zuciyarka a kaikashe take shine rashin samun nutsuwa da rashin wa'azantuwa. Ai maka wa'azi yanzu, a karanto maka duk ayoyi, a baka misalai, ai maka gargadi, a baka labaran wasu, kana fita daga wurin ka je ka aikata laifi, wannan lalle zuciyar ka kai kasasshiya ce. Kana da irin wannan abu, to maza ka kokari kai maganin sa. Babban magani shine zikirin Allah subhanahu wa ta'ala da kusantar sa. Allah ya tsare mu. Abu na 47, az-zikru shifa'ul qalbi wa dawa'uhu والغفلة مرضه, شيء أنبتن الله شيء ما جميكما وركا جزوسيا غفلة كما إتشي شيء تزوسيا بابو شيء تزوسيا لتكيد غفلة ببر غفلة أشي متون يا يواز إن حرف رلا ولا حي كل إنا مجانا أكن يدى samari musamman a cikin su ake samu a wannan kwanakin namu. Za a ce ga saurayi dan musulmi baya sallah, bata dame shi ba, a kira ayi sallar a ƙari ba abin da ya shiga zuciyar sannan damuwa baya jin yayi mishin wani abu wallahi ina mamakin wannan da ban tsammani da mu kai wannan halin sai yanzu sai kaga yanzu ana sallah wani ba abin da ya dame shi ya wuce ta gaban masallaci kuma bai sallar ba kuma ba wani wuri zai yana sauri ya samu wani jam'in ba in baya sannan inda yake kusa da shi din gaba ɗaya hankalinsa a nitse yake ba abin da ya hada shi da Allah kuma komai baya ji kikam da shi wannan abin yana ban mamaki a ce za mu shiga irin wannan yanayi ballan sana a yi zancen ma mutum ya shagaltu da wani abu ko kallon balli ko kallon filafinai ko wani abu ko yana zaune ma a jikin masallacin a katangar masallaci yana hira a yi sallar a ƙare kuma zuciyarsa ba fa abin da ya dame shi to ban sani ba ni ne nake gani haka la'alla ba abin da ya dame shi ko kuma akwai damuwar mu ne na wanda ba ma ganin ta wanda ba a cikin zuciyarsa mutum amma dai lalle mutum zai mamaki yadda samari suka kai wannan yanayi kuma iyaye kamar hankalinsu baya tashi da wannan abu da wahala ka ji wani uba yana kuka akan ɗansa baya sallah to la'alla yana gaya wa abokinsa mu riƙa sa 'ya'yan nan a addu'a daga sun shiga irin wannan halin da za a samu ko kusanci ma na wannan hali gaskiya mu mai da hankali kan addu'a mu yi addu'a mu roƙi ubangiji ya dawo da su kan hanya wallahi in mutum baya sallah fa ba ruwan Allah da shi baya cikin al'ummar musulmi ya bar sallah gaba ɗaya baya yi to ba fa musulmi ba mun yi ce fatawar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama can mai mutum yake ne da yake nuna alaƙarsa da Allah in ba sallah ba galibi musamman a zamanin yau shantakewa da gafalar sai mana yawa da ba abin da yake nuna alamar ma mutum musulmi ne in ba sallah yake to in aka ce ita din ma an bar ta gaba ɗaya kuma zuciyar ka ga bata damu ba to haƙiƙa mutum la'alla an yi tab'i a zuciyar shi tab'a Allahu ala qulubihim shine Allah madaki ya rufe la yadkhuluha khairun wa yar wa la yakhruj minha khair Allah ya tsare mu daga samun da shiga irin wannan hali abu na 48 adh-dhikru أصل موالاة الله عز وجل ورأسها والغفلة أصل معاداته ورأسها الله مدوكي سكان ينسى دباين سأقوي أبو بوا بيونه هو موالاة هو معاداته كان تعرض الله كان جبنشر الله كان سن الله الله إنا سنك وإن شين موالاته إن كوا ليجيب نشين معاداته kana kin Allah baka san Allah Allah baya san ka to matakin farko ginshiki saman komai dangane da muwalatin Allah shine zikirin Allah kana ambatan ka to ita ce asalin alamar kana san ka kuma zai so ka ita kuma adawar Allah da kin Allah matakin ta na asali da saman kololuwarsa shine ace baka ambatan sa ka gafala kana gafala to kuma babu wani alheri da zai shiga tsakanin ku da shi an raba gari kayi wani guri Allah kuma kayi nesa da shi Allah tsaye na 49 daga cikin fa'idojin ambaton Allah mastujlibat ni'amullahi azza wa jalla wastudfi'at niqma bimithli zikrillah ba a taba samun ni'imar Allah babu wani abu da ke jawo wa mutum samun ni'imar Allah babu wani abu da ke tunkuɗewa mutum azabar Allah da fushin Allah irin zikirin Allah kana son ni'imomi su riƙa zuwa maka sosai to ka riƙa ambaton Allah kana son kuma azaba iri-iri da bala'i iri-iri Allah riƙa ɗauke maka to maza ka shiga cikin zikirin Allah sai ka ga Allah ya yaye maka yanzu akwai abin da kai baka san sababinsa ba sakamakon wata addu'a ce da kai Allah ya yi maka wani bala'i baka sani Allah madauki ya rubuta abubuwan da za su same mu a rayuwa wani an rubuta la'alla yau an rubuta zai hatsarin mota in ya tafi ko wata tafiya Allah kiyaye dukkan mu nan amma idan yayin da ya hau abun hawan sai ya tuna Allah sai ya addu'ar abun hawa ya addu'ar tafiya wannan addu'ar da yake zama sababin sai a soke wannan abin da zai same shi zaka ka daina mantawa tunda baka san me aka rubuta din ba to ka rika kokari kana ambaton Allah din kana tuna Allah wannan abin yana shiga tsakaninku da shi ko kana cikin tafiya sai ka tuno kai ban fayi addu'ar fitowa daga gida ba ban yi to maza ka tuno kai wannan shine dama zikirin ka tuno Allah sai ka ambace shi la Allah an rubuta wancan din wannan ambaton shine sababin a fasa alaka da Allah wallahi tana da wani dadi da baka san shi ba ba za ka iya jin sa ba idan baka dandana shi ka ji yadda wato Allah subhanahu wa ta'ala ke tarairayar bawansa kamar lallashin sa yake irin ana masa taho taho duk wani abun alheri ana bude masa amma wallahi kana juyawa Allah baya ba kai ba nutsuwa har abada daga ka ji ba ruwanka da Allah baka sallah baka azumi baka alaka da Allah to shikenan zaka ji duk kudin da Allah ya baka a duniya domin dama mizani na kusanci zuwa ga Allah ba shine kudi ba yawa in ka ji ana zancen bala'i galibin mu sai mu kawo talauci wallahi talauci ba shine babban bala'i babban bala'i shine zuciyarka ta kaikashe ba ta san Allah ba ta damu da Allah ba ta tuba ba ta risina duk abin da za a faɗa ba ruwanka da shi kaji kuma in ka shiga wannan hali Allah zai cire maka nutsuwa zaka ga kana cikin kuɗi da mallakar abubuwa amma kuma ba ka da nutsuwa to wannan babbar azab ba azab da ta kai wannan amma idan kana cikin duk irin talaucin da kake wato cikin sa zaka ga Allah subhanahu wataala zai hana maka irin wannan tashin hankalin sai kaga Allah ya baka nutsuwa ga mai kuɗi ga mai matsayin ga mai mulki wanda waɗannan abubuwan su suka fi damun sa kai kuma baka da kuɗi baka da mulki baka da komai na matsayi a cikin mutane amma Allah sai ka zanka kana da nutsuwa kana da kwanciyar hankali duk me ya samu maka kyakkyawar alaka da kake da ita tsakaninka da Allah shi yasa magabata suna cewa duk yadda za ka yi a rayuwarka kada ka bari a ce baka da wani aiki guda ɗaya ko da ɗaya ne wanda babu wanda ya sani kai kuma kana yin sa tsakaninka da Allah ka tuno wani abu ya zama daidana gare ka daidana shi ne wanda kullum kana yin sa kuma duk duniya ba wanda ya san shi sai kai sai Ubangiji wani sirri ne da kai da shi kuke yin su babu wanda ya sani sai kai da Allah to kai kokari ka samu wannan abu yanzu irin labarin da ake bayarwa kuma ya tabbata dangane da Zainul Abidin Ali ibn al-Husayn ko rahimahullahu ta'ala wanda yana da wani aiki da yake yi shine kullun da daddare zai samu kayan abinci ko lokaci zuwa lokaci ya kunsa kayan abinci jama'a suna bacci kafin alfijir ya je yana ajiyewa a kofar gidajen mutane ba a san shine mai yin wannan abun ba sai ran da ya rasu kullum mu sai mutum ya taho masallaci yana buɗe kofarsa zai taho masallaci sai ga an aje masa dan buhu dan kunshi ko da ba babban buhu ba na gero dawa alkama shinkafa a'a wani abu dai da za a ci a ranar yana buɗe kofar gidansa zai tafi masallaci sai ya gani sai ya dauka ya shiga gida ya aje sai kuma ya zo tafi masallaci akwai wanda zai ce kullum yana ganin wannan ran da Zainul Abidin ya rasu dan gidan Sayyidina Husayn sunansa Ali Zainul Abidin dan gidan Husayn radiyallahu ta'ala an ba a san wannan a Madina ba sai ran da ya rasu sai kuwa ni ko kwanaki fa kullum sai na ga kaza a kofar gidana amma ka ga na daina ganin sai ai ni ma haka wannan ma ce ai ni ma haka to ashe ashe Zainul Abidin daga cikin manyan abubuwan da yake shine irin wannan abun da babu wanda ya san yana yi sai wato Ubangijinsa har lokacin da Allah ya dauke shi to kai kokari ka samu irin wannan abu ba sai lalle ta bangaren ciyar da dukiya da amfani da kuɗi ba ko wani karatu ne ko wani zikiri ne ka kirkire shi a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba wai ka samu ka dauko wani abu sabo daga cikin abin da da ba ka yi na ibadar Allah wanda ya tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka rika yin sa kuma ya zama kai kadai kake aikata wannan tsakaninka da Ubangiji baka taba gaya wa kowa ba Allah subhanahu wa ta'ala yana sa mutum ya samu fita daga bala'i iri-iri kuma ya samu nutsuwa tsakanin su da Allah da waɗannan al'amura as'alullah ta'ala an yuwaffiqani wa iyyakum abu na 50 adh-dhikru yujibu salatallahi azza wa jalla wa malaikatihi ala adh-dhakir idan kana ambatan Allah to Allah zai ma salati mala'iku ma za su yi ma salati bana zai cikin abin da dan adam yake so ya samu a duniya akwai wani abu da zai ji ya same shi a ce Allah ya yi masa salati ba fa kai kai wa manzon Allah salati ba a kai din Allah ya yi maka salati kullum muna yin Allahumma salli ala Muhammad muna roƙon Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to kai din a ce Allah ya yi maka salati to ambaton Allah yana sanya wannan haka nan ya sa mala'iku su ambace ka yana cikin hanyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mutum yana samun soyayyar Allah da yardarsa cewa idan Allah yana son bawansa Allah yana saukar da wannan abin a cikin mala'iku sai a gaya wa Jibril cewa Allah yana son wani kai ma ka so shi sai mala'ika Jibril ya so shi sai kuma ya umarci mala'iku duk su so shi to babu sababin wannan abin irin gyaran alaƙarka da Allah kuma ka so Allah ta hanyar da Allah yake so abu na 51 man arada أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليجلس في مجالس الذكر وأن دي يسو يزونا أدوسين الجنة أدونيا ويزونا أمجلسي دا أكي أمبتن الله أنا كرتو أنا وأزي أنا فسر القرآن أنا بيان الدين يزم كل كان إلو ونمولي تو ذاك حدو دداما ذاك سامونا بيوا ذاك الله مدوككي كزونا a dausayi daga cikin dausayoyin aljanna kuma ga ka a duniya ga ka a duniya shi ma wannan yana daga cikin abin da malam ibnu taymiya ke cewa da yake magana akan abokan gabarsa da suka dame shi su suna ganin sun kuntuma masa bakin ciki shi kuma alhali zuciyarsa a kwance take yana cewa menene ya shafi abokan gabata ne yau su kai kara gobe su yi kokarin kisa gobe me yake shi kuma wallahi zuciyarsa a kwance take baya gaba da kowa baya jin haushin kowa tunda yana tare da Allah a cikin zikirinsa da rubuce-rubucensa da ayyuka da yake wallahi yake hankalinsa a kwance bai taɓa kwanciya da wani abokin gaba ba kai kokari kai ma ka samar wa zuciyarka irin wannan ka cire wa kanka hasada da jin haushin wani da Allah ya ɗaukaka wani bai ɗaukaka ka ba ka kasa bacci Allah ya bai wani abu na dukiya ka zo kana ta tunani dan me Allah ne bai mun ba Allah fa baya mantuwa ba mantawa yi da kai ba kuma la Allah ya hana ka ne saboda shi wancan da aka bashi Allah zai jarrabe shi da wani abu kai kuma la Allah Allah bai baka bane dan kada ya jarrabe ka da wannan zaka karka kwana da gaba da wani ka kwantar da hankalinka zuciyarka ta zama tana tare da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai ka samu babbar baiwa abu na 52 majalisul zikri majalisul mala'ikati fa laysa min majalisid dunya lahum majlisun illa majlisun yuzkaru Allahu ta'ala fi inda ake ambatan Allah sune inda mala'iku suke duk duniya ba sa zuwa ko ina sai inda ake ambatan Allah ba ruwansu da haka kenan kaga duk inda kake in kana cikin taron da ake sabawa Allah ko ake wata hayaniya ko ba haram ake ba amma cikin wani hali na gafala ake to ba mala'iku a wurin ba ruwan su ma ne aka kana son ka samu a ce da kai da mala'iku kuna zaune wuri ɗaya to inda zaka je shine majalisu zikri majalisu dirasati alqur'ani wasunnati walkalami anillahi tabaraka wa ta'ala abu na 53 inna allaha azza wa jalla yubahi bizzakirina mala'ikatahu Allah yana alfahari da masu zikiri akan mala'ikunsa mana haka zai ga yau shine ma'anan yubahi zai kira mala'iku yace ku zo in nuna muku wani abu ga wasu da suka samu wata daraja su ne waɗannan masu ambatan Allah kaga irin ambatan Allah fa da irin ibadar da mala'iku suke amma duk da haka Allah zai yi alfahari da waɗannan bayi nasa daga cikin mutane akan mala'ikun ya zama cewa ana nuna wa mala'ikun ma kun ga mutane ga irin abin da suke kai lalle dan adam yana da daraja a wurin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya mu cikin waɗanda suke samun wannan wato daraja abu ne 54 mudminu dhikri yadkhulul jannata duk mutumin da ya dimanci dhikrin Allah to zai shiga aljanna babban sababin shiga aljanna kuma shine wannan shine mudmin nan ce mudmin wanda baya iya daina abu yanzu idan mutum yana yawan shaye-shaye ya kasa dainawa ko ne shi ake cewa mene idmani eh shine idmani mutum kuma a ce masa mudmin ya riga ya shiga halin an yi a raba shi da abin ya kasa to idan mutum ya dimanci zikirin Allah shi ma haka to kawai dan aljanna kawai mutuwa ce bai amma insha Allah aljanna zai shiga ya Allah ka shigar da mu aljannar ka ibn 55 jami'ul a'mali inma shuri'at iqamatan li dhikri Allah ta'ala duk aiki ma da kake gani to an umarce ka kai ne dan tsai da zikirin Allah sallah zikirin Allah azumi ma zikirin Allah haji zikirin Allah duba irin abin da ke cikin haji jiyan nan ku duba darasin talbiya kawai muku a darasin mu na jiya ko talbiya da ma'anarta da zurfin abin da ake so ka rika hararowa yayin da ka faɗe ta to wannan kuma a cikin in ka shiga ihrami kullum a cikin wannan talbiyar kake kaga menene zikirin Allah haka nan addu'o'i da ake yi wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani karfar addu'a akwai wurare manya guda shida a cikin harkar aikin haji irin su tsayuwa akan dutsen safa da kallon ɗakin ka'aba a yi addu'a wannan wuri yana cikin wuraren karɓar addu'a irin jamratul aqaba in an gama jifa a tsaya a nan a yi addu'a haka nan almash'arul haram wurare dai da yawa suna nan waɗanda yake wurare ne na me na karɓar addu'a amma me ce shi addu'ar ko kuma addu'a me ce shi ita zikirin Allah don haka ashe gaba ɗayan aikin haji zikirin Allah ne haka nan azumi shi ma zikirin Allah ne musamman ta ɓangaren tunasar da kai wata alaƙa ta musamman da kake da ita tsakaninka da Allah wadda za ta hana ka saɓawa Allah da dai sauran abubuwa da in ka kalle su duka an shar'anta su ne domin ambaton Allah na 56 kun gaji afdalu ahli kulli amalin aktharuhum fihi dhikran lillahi ta'ala mafi fita na duk wani aiki da ake yi su ne waɗanda a cikin wannan aikin suka fi ambaton Allah in ana zancen masallata to masallatan da suka fi kowanne mai sallah sallah da matsayi a gurin Ubangiji su ne masu ambaton sallah sosai a sallata su in ka zo cikin masu azumi a cikin masu azumin duk kowa yana azumin amma masu zikirin Allah a cikin masu azumi to sun fi kowa an fahimci misali yau haka nan a cikin masu aikin haji masu ambaton Allah sosai a aikin hajin su ba masu zuwa kallo ba to sun fi sauran masu haji to haka kowanne aiki ake masu ambaton Allah tare da wannan aikin sun fi sauran masu musharaka da su a wannan aikin ko da duk kowa yana yi yanzu idan mutum zai sallah yanzu da muka sallah asuba kamar da kullum muke bada wani misali sallah ɗaya muka yi adadin raka'o'in ta ɗaya ko sannan zikirorin wajibi da sauransu duka iri ɗaya muka yi subhanallah rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la ar-ruku'u da sujada da sauransu to amma wanda ya samu damar ƙara wani abun na zikirin Allah a cikin sallarsa ai ba zai zama matsayinsa ɗaya da wanda bai yi ba kaga dai duk sallar aka yi to wannan shine dama za ka ji ana cewa sallah ɗaya muka yi amma kuma wani ya fi wani lada da irin kwanciyar hankalin da kake da shi a cikin sallah da irin natsuwar da irin fuskantar Ubangiji wani yana tunanin duniya kai kuma kana tunanin Allah da lahira da tsoron Allah kaga ba sallah ku ɗaya ba amma a bayan liman ɗaya kuke haka ne ko ba haka ba to duk wannan abin tuna Allah ɗin da kake a ciki da ambatonsa a ciki shine ya samar maka wannan matsayi mu kai 60 mu tsaya na 57 idamatu dhikri tanubu an taqawwu'ati wa taqubu maqamaha sawa'un kanat badaniyatan aw maliyah dawwama dhikrin Allah yakan tsaya a madadin ayyukan taqawwu'i idan mutum ya dawwama akan dhikrin Allah to in ya bar wani aikin tabawui bai samu yi ba wannan zikirin Allah din yana iya madade yana iya zame masa a madadin wancan tabawui da bai yi ba an fahimci abu wata qumu muqamaha ya tsaya a matsayin sa sawa'un kanat badaniyatan aw maliyatan wannan abun koda na dukiya ne ko na jiki sallar dare ka saba yi sai baka samu yi ba sai kai zikiri ko saboda rashin lafiya to wannan zikirin nan ya tsaya maka a matsayin wancan abin da ka saba yi yau da kullum kana taimakawa mutane da dukiya da wani abu da Allah ya hore maka sai ka shiga wani halin da ba za ka iya ba ambatan Allah ya maye maka madadin wancan abin da baka samu yi ba zaka kada ka bari kai hasarar wani aiki da ka saba yin sa in baka samu dama ba ko ma zikirin Allah wannan zikirin Allah zai tsaya maka a madadin abin da ka rasa yin sa Allah subhanahu wa ta'ala ce miki mu abu 58 zikrullahi azza wa jalla min akbaril auni ala ta'ati ambatan Allah yana daga cikin mafi girman taimako akan da'ar Allah babu abin da ke taimaka maka akan da'ar Allah irin wato ambatan Allah me ake nufi da taimako akan da'ar Allah duk yadda ka shirin je ma mun wannan bayani duk irin shiryar da kake kai duk irin aikin alherin da kake to kana buƙatar Allah ya taimake ka akai da kana buƙatar Allah ya taimake ka akan dawwama akan shiriya kana buƙatar Allah ya taimake ka akan dawwama akan da'a in kaga kana yawan zuwa masallaci kana sallah kar kai alfahari da wannan ka roki Allah ya tabbatar da kai akan wannan yau ka ce ya Allah dawwamar da ni akan wannan yanayi to wannan taimakon babban sababin sa shine ya zama kana ambatan Allah Allah zai taimake ka akan da'a gare shi fa innahu yuhabbibuha ila al-abd Allah zai sanya maka san ibadar a cikin zuciyar zaka ga wanda baya ambatan Allah sai Allah ya sanya masa baya san ma ibada bace da me shi ba amma kai da kake ambatan Allah zai kara taimakon Allah ya sanya maka san ibadar da koma zuwa gare ka wa yulazzizuha lahu ya sanya mata wani dadi akwai wani zance da muka taba yi a nan wata rana cewa wani bawan Allah yana cewa Abu Sulaiman ad-Darani sunansa daga cikin tabi'ai yace wallahi shi duk duniya kakab ba abin da yake so irin dare a lokacin sanyi yace ba dan wannan ba da ya fatan mutuwa saboda a dare a lokacin sanyi ya fi tsawo saboda ya sallar dare yace babu abin da yake jin dadin sa a duniya a ce yana cikin halin kiyamul layl ko menene bai masa wannan dadin ba to kaga ta ina ya samu wannan mudawama akan sa da kuma gyara zuciyarsa da kyakkyawar alaka da Allah amma an kaga kana sallah kuma hankalinka yana kan kai sauri ka gama sallan nan ka koma kallo to wallahi ka binciki zuciyarka akwai matsala kana cikin kallon wani abu ko a wayarka ko a talabijin sai aka kira sallah ka daure dai ka je ko an matsa maka je ka dai saboda kar a ce baka je ba amma zuciyarka tana kan wancan kallon gaggawa kake ai sallama maza maza ka tashi ka tafi duk wanda ka ga hankalinsa ana sallah amma hankalin yana wani wuri to yana da matsala akwai matsala tsakaninsa da Ubangiji ya yi kokari ya gyara wannan abun baya jin dadin ibada babban abin da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jin dadin sa a duniya shi ma yace ba abin da yake bashi kwanciyar hankali da hutu irin sallah shi yasa daga wani abu ya faru nan da nan ce ina Bilal arihna biha ya Bilal kira mana sallah kawai dan in ji dadi ba abin da nake so irin a ce ina cikin sallah Abu na 59 na kusa da karshe zikrullahi azza wa jalla yusahhilu as-sa'ba wa yuyassiru al-asira wa yukhaffifu al-mashaq shi ambatan Allah yana sauƙaƙe maka abu mai wahala duk abin da ya ma wahala wallahi ambatan Allah zai sauƙaƙe maka shi kuma yana sauƙaƙe maka tsanani kana cikin tsanani duk waɗannan abubuwan da as-sa'ab da al-asir da al-mashaq abubuwa din abu ɗaya ne duka dukkan maganin su kuma shine zikirin Allah zaka samu sauki ka samu rangwame ka samu tausasawa daga Allah in kana ambatan Allah zaka duk abin da ya dame ka na tsananin rayuwa da wannan tsadar abinci da sauransu da talauci da wahala da rashin lafiya da damuwa akan rashin tarbiyyar ƴaƴa da lalacewar ƴaƴa shiga su wani yanayi kan garewar mata rashin jin dadin zama da ita wahalhalu iri iri ka koma ga Allah ka rika ambatansa sai kaga Allah na sauƙaƙe maka abin ta inda baka tsammani ina son shine zukatan kowa a hannunsa suke matarka ta gagare ka zaman ya ki dadi ko magun Allah ku shirya da Allah sai tankwaso maka zuciyarta sai kaga tayi maka da akun zauna lafiya mijinki kin gagar ya gagare ki kun kasa zama mai dadi ko ma zuwa ga Allah sai kiga Allah kin tsa miki kayan ki sai kuga zama yana ki ƴaƴanka sun kangare ko ma kai din zuwa ga Allah ka roke shi ka rika yawan ambatansa sai kaga ya shirya maka su daka abin sauki ne da shi mu'amala da Allah da zikirinsa yana sauƙaƙe maka abubuwa da yawa abu na ƙarshe da zamu tsaya kansa zikrullahi azza wa jalla yuzhibu anil qalbi makhawifahu kullaha wa lahu ta'thirun ajibun fi husulil amn wato ambatan Allah yana dauke maka duk abin da kake tsoro ai kana tsoron abubuwa ko akwai abin da ke firgita ka akwai abin da ke razana ka idan mai kasuwanci ne kai tsoron abin da zai jawo lalacewar dukiya da hasara ka sayo baka sayar ba in mai noma ne kai kana tsoron kada ambaliya ta zo kada amfanin gona tsuntsaye su cinye tsutsotsi da sauransu wani yana bacci yana tunani waɗancan abubuwa dukiya a shago kana tsoron a sace kana tsoron gobara haka ne ko ba haka ba kana aiki kana tsoron ranar ritaya da makamancin wannan abu hankalinka baya nutsuwa ƴaƴanka kana ganin su kana tsoron nan gaba me za su zama ne za su shiga wani yanayi to duk waɗannan abubuwan maganin wannan tsoron shine ambaton Allah kana tare da Allah Allah zai maka maganin duk abinda kake tsoron sa kuma yake firgita ka kada ka bari wani abu ya zama maka barazana ko ma wurin Allah zaka samu saukin sa ashe kenan kun ga wannan ba zai bada da mutum yana da wannan da ambaton Allah ba zai bada damar mutum ka ganshi kullun yana tagumi hankalinsa a tashe malam ya aka yi ne ya aka yi ace maka jaje ba a san me ya dame ka kar ka bari a matsayinka na mumini ka shiga irin wannan hali wallahi duk abin da ya same ka ko duk abin da ya dame ka ko duk abin da kake tsoro to maganin sa yana wurin Ubangiji subhanahu wataala kuma ambaton Allah din nan malam yace walahu ta'thirun ajib yana da tasiri abun mamaki fi usulil amni wajen samar da natsuwa da aminci da kwanciyar hankali da security yanzu ba gancin ana ta zancen security iri ba security na rayuwa security na abinci security na komai to idan ya zama kana tare da Allah to Allah zai baka kowane irin nau'i na wannan security babban abu shine samun aminci da amana tsakaninka da Allah Allah subhanahu wataala ya tafi mana da tsoro Allah ya mana maganin wahalhalu Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan da'a Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan zikirin Allah Allah ya tsare mu daga gafala Allah ya taimake mu mu ribaci dukkan abin da Allah ya sanya a cikin ibadarsa na ayyukan zikiri Allah subhanahu wataala kuma ya sanya mu cikin masu dawwama akan aikata zikiri Allah ya sa mu lazimci majalisul zikiri Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su zauna a cikin aljanna wato gidan aljanna a duniya shine wuraren da ake ambaton Allah Allah muke roƙo har yanzu ya ba mu dukkan ni'imominsa Allah kuma ya kawar mana dukkan abubuwan da suke azaba shi da radadi da damuwa a cikin wato zukatanmu Allah sanya mu cikin waɗanda za su zama tare da mala'iku Allah madauki yana ambaton su yana sanya mala'iku su ambace su ya Allah muna roƙonka ya Allah ka sauƙaƙe mana wannan rayuwa Allah ka sanya mu cikin aminci da amana Allah ka biya kowa buƙatunsa na alheri duk wanda ke cikin wata damuwa Allah ka yaye masa wannan damuwa Allah ka dawo da mu kan hanya Allah ka dawo da mu kan hanya Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici ka dawwamar da mu akan sa har ƙarshen rayuwar mu duk abin da ya dame mu ya Allah kai mana maganin sa Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka kintsa mana ƴaƴan mu samarinsu mazan su da matan su Allah ka kintsa mana matan mu Allah ka kintsa mana mazajen mu duk abin da ya dame mu a cikin gidajen mu Allah kai mana maganin sa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك